والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يوشابك ويقوات رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وسلم تدبود تريه حدود الثلاثين دهدو ودى تيدي دي داشرن دشدا قوات مبقي نشكرا تدبو بيو دقو مشاوك وتميلادية زامتاشي آية تتريد تمانن أشكن كراتمو نادرس تفسيري نوات رمضان أو أن مسلاتين الفرقان أشكن سورة الأعراف إن شاء الله تنبيوي دسك زوزا مفارا دسو wannan yace dan Allah mallan ina neman fatawa akan tsarin iyali amma ba dan gudun talauci ba nake da burin haka sai dan na samu damar bawa waɗanda na haifa kyakkyawan ilimi na addini da na boko kuma ina da burin zuriya ta amfani addinin Allah gashi kuma ba ni da ƙarfi sosai sai dai rufin asirin Allah ta'ala wassalam wannan batun wato hana daukan ciki domin a jinkirta rayuwa wato a jinkirta a bada rata tsakanin da wani da ko kuma da wani maksudi in dai ba maksudin shine gudu daga talauci ba babu wato inkari akan sa a cikin shari'a domin asalin sa shine kiyasi akan azal sahabbai sun kasance suna yin azal shine wato barin daukan matakai na hana shigar ciki yayin da suke saduwa da matan da ba sa so su yi ciki su haihu tare da su kamar kuyangu nasu sun kasance suna yin wannan kuma kamar yanda aka ruwaito daga hadisi kunna na'zil wal qur'anu yanzil mun kasance muna yin azal kuma alhali alqur'ani yana sauka ma'ana da haramun ne da an hana su to kasancewar alqur'ani bai sauko da hani ba kuma annabi sallallahu alaihi wasallam bai hana su ba wannan ya nuna kan cewar ba a haramta ba amma idan saboda gudun talauci ne to wannan maqsudi ne wannan mummunan nufi ne da shari'a ba ta yadda da shi ba kuma shine yake daga cikin abinda ake ce masa alwa'dul khafi wato bunne da rai a boye kamar yanda yazo aka sifanta al'azalu da shi a wata riwaya idan maqsudin shine kamar wato samun ingantacciyar lafiya saboda yawan haihuwa din yawan wato rashin rata tsakanin haihuwa da zai raunana lafiyar uwa to wannan maqsudi ne shi ma sahihi amma mu sani cewar addinin musulunci ya zo da alfahari da yawan zurriya tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya shi ɗaya daga cikin maqsudin aure yace tazawwadul wadudal walud fa inni mukathirun bikumul umam ko auri mataye waɗanda suke ababan so kuma waɗanda masu wato haihuwa domin ni ina so ne yi wato wato nafi sauran annabawa yawan al'umma ranar alkiyama in ce ga ku duba ku ga yawan al'ummata saboda haka yawaita al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam maqsudi ne sahihi dan haka irin abubuwan da ake kawowa na zamani abubuwa ne waɗanda suke basu dace da ruhin addinin musulunci ba ballantana ma a ce abinda waɗansu suke nema su yi na wato bayan ciki ya cika ya shiga sai a ce ai in bai yi kwana 40 ba sai a zubar da shi wanda yake wannan yana daga cikin kisan kai yana daga cikin kisan kai domin ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce abinda ma yake ba ma na fara cikin ma bai riga ya shiga ba ya kira shi alwa'dul khafi wato kashe da tun kafin kashe da a boye ballantana kuma abinda yake bayan an riga an samu ciki an tabbatar da kan cewa ciki ya zo waɗansu suna istinadi zuwa ga hadisin Abdullahi ibn Mas'ud na kan cewar ana hura rai ne bayan wato kwana 120 na farko to wannan ba dalili bane akan cewar an baka izinin a zubar da ciki ba a zubar da ciki sai idan wato likitoci amintattu sun yi shaida kan cewar ci gaban cikin zai kai zuwa ga halakar uwar, zai kai zuwa ga ta wato ranta ya salwanta. To tunda ita ranta tabbatacce ne, shi kuma wanda yake ciki ba a tabbatar da kan cewar za a zai zo da rai ko ba zai zo da rai ba, za a halice shi ko ba za a halice shi ba. Dan haka ba za a bar wanda yake da rai ya salwanta ba akan wanda yake ba a tabbatar da rayuwarsa ba. To a wannan halin ne kawai, kuma shi ma sai an samu shaidar wato malamai waɗanda suke ai likitoci waɗanda suke amintattu sun yi shaida da haka. Wannan ya ce ana bina azumin bara saboda alsa, na yi niyyar na rama amma na kasa, amma yanzu Allah ya bani sauki ina yin wannan, zan rama wancan bayan sallah ne. Eh, za ka rama wancan tunda hukuncin ka hukuncin mara lafiya ne. Allah kuma ya ce wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra, wanda ya kasance mara lafiya ko yana kan tafiya ya rama a waɗansu kwanaki. Saboda haka sai hukuncin ka hukuncin mara lafiya ne, za ka rama bayan wannan Ramadan ya wuce, amma baka da wani abu akan ka in banda ramuwa tunda kana da uzurin rashin lafiya. Wannan yace iya da Allah a jawo wa iyayen da suke wa ƴaƴansu auren dole, wanda zaka ga yaran suna so amma sai kaga iyayen sun dage ba sa so, shin hakan ya halatta? Wannan yana daga cikin abubuwa na wato da ya wajaba iya wato waliyai su kula dangane da waɗanda suke aurarwa, saboda maksudin aure shine shi wanda zai zauna a gidan auren. Dan haka dole a nemi izininsa. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yace hatta yarinya budurwa za a nemi izininsa, saboda kunya an san ba za ta iya magana ba. Sahabbai suka ce taya za ta ba da izini? Yace ta yi shiru. To amma wannan shirin da daga baya bayan ta yi shiru, sai daga baya ta je ta kebe da uwarta ta ce ni fa tambayan nan da aka yi min na ji tsoro ne amma ba na so. Za a yi aiki da tasrihinta akan sama da abin da ta yi na shiru din nan. Dan haka wannan ya nuna kan cewa dole ne a kula da wato abinda ma'aurata din suke so, dole a kula da ragaba din yara. Dan haka waliyai lallai su kula da wannan, duk da yake za su yi musu irshadi, za su nusantar da su ga abinda yake shine mafi maslaha, saboda iyaye suna da hangen nesa wanda yara ba lallai su gani ba, saboda gogayya da yau da kullum. Saboda haka za su hango musu abinda su san rai ya sanya su ba za su iya hangensa ba. Suna tsammanin wannan soyayya ce alhali ko ba wani abu ne illa san rai. To sai su nusantar da su ta hanyar hikima da hanyar wato nasiha, ba da karfa-karfa ba, ba da abin da yake zai sanya su ya zamanto ya sanya su sun yi tawaye ba, ko kuma sun je sun yi auren ba a bisa san ran su ba, ya zamanto ba a samu wato kyakkyawar zamantakewa ba. Don haka lallai a kula da ruhin addinin musulunci wajen yadda aka tsara wannan. Na'am. Eh. Gaskiya yarinya dole sai da waliyi. Mace dole sai da waliyi, ko budurwa ko bazawara dole sai da waliyi. Mai aurar da kanta, mace bata aurar da kanta, bata wakilta wani ya aurar da ita. To kuma yawanci abin da yake faruwa shine wajen daura aure sai waliyai din sai su wakilta wani. To babu laifi, waliyi zai iya wakiltawa wajen bayarwa. Wakiltawa shi wakili ne wajen bayarwa, amma ba shine waliyi din ba. Shi wakilin waliyi ne. Wakilci ya halatta a wakilci, wato waliyin shine wanda ya bada izinin, shine kamar uba yace to ga wanda zai bayar da auren, ya halatta yayi wannan wakilci ne, amma ba shine waliyi ba. Da in bayan an yi auren wani abu ya faru, kamar alal misali an zo an sake ta tun kafin a tare, ana neman ya za a yi da sadaki, za a dawo da gabaki ɗaya ne ko ko da rabi za a dawo, to shi miji da danginsa suna da ikon su nemi kowanne daga ciki suke so, ko wakilin ko muwakkil, ko wakilin ko wanda aka wakilta. In suka nemi wakilin yayi daidai, sai ya koma wajen wanda suka wakilta shi, cewa to gafa abu ni aka wakilta, dan haka ga abin da ya taso. In suka tsallake shi suka koma wajen waliyin wanda yake shine wanda ya wakilta na asali, shi ma wannan duk daidai ne, babu laifi wajen wakilci za ka iya neman wakili ko wanda ya wakilta. Sannan wannan ya ce wai su birai dama akwai su ne kafin a kissar ashabu sabti ko a lokacin Allah ya kirkiri halittar birai din, a birai dama akwai su. A kaga cewa fa kunu qiradatan khasi'i, akwai dama qirada, akwai birai, an ce waɗannan su zamanto birai ne. Sai dai abinda malamai suke sabani shine kan cewar a cikin birai da ake gani akwai zuriyar bani Isra'ila wanda aka shafe su din nan, akwai wato ashabu samti sun hayayyafa babu su, saboda akwai hadisi da yake cewa Allah madaukakin sarki bai sanya ma wata zuriya da aka shafe su ba suka zamanto dabbobi ya zamanto sun yi zuriya. Waɗansu mutane da Allah ya shafe su da uquba ya mayar da su wata halitta daban kamar wanda aka mayar da su birrai, to ba sa yin tanasul, ba sa yin wato ba sa hayayyafa har ya zamanto sun yi zuriya a ce aida waɗannan asalin su tattaɓa kunnan su ashabu sabti. Saboda haka akwai birrai, sai dai waɗannan Allah maɗaukakin sarki ya shafa halittar su ya mayar da su waɗannan dabbobi domin wato ya musu hukuba tun a nan duniya. Wannan ya nemi ayi masa addu'a, taimaka masa da addu'a kan Allah maɗaukakin sarki ya bashi sa'ar samun shiga makaranta, kuma ya sanya masa albarka a cikin karatun nasa. Allah ya yassare masa, ya yassare ma duk ƴan uwa da duk ɗalibai da suke ƙoƙarin neman karatu, Allah ya yassare musu. Ana cikin tsanani kan yara su yi jarabawa, su ci, su yi jam, su yi pre-UME, su yi post-UME, amma su ƙare suna gararan ba a titi babu makaranta. To Allah ya kawo mana mafita, Allah kuma ya ba su, ya sauƙaƙe musu samun shiga, kuma da hukuma da masu kuɗi Allah ya ba su ikon kafa jami'o'i domin mutane su samu, ƴaƴan musulmi su samu su je su yi karatu, su samu ilimi da za su samu su ma su gina kawukansu. Allah maɗaukakin sarki ya yassare mana.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه فإن درس ما كانوا يعملون.
Allah jalla wa ala yace walillahi al-asma'ul husna, Allah yana da sunaye mafiya kyawu, fad'uhu biha, dan haka ku ambace shi, ku roke shi da waɗannan sunaye. Wa dharu alladhina yulhiduna fi asma'i, ku kyale waɗanda suke ilhadi, suke karkata ga barin gaskiya da daidai a cikin sha'anin sunayensa. Sai yujzauna ma kanu ya'malun, da sannu za a sakanta musu da abinda suka kasance suna aikatawa. Wannan Allah maɗaukakin sarki ya ambaci wannan ƙa'ida muhimmiya da take labarta abu wanda ya danganci Allah jalla wa ala. Ba wanda ya cancanci ya bada labarin Allah irin Allah. Allah ya tabbatar ma da kansa wannan abu wanda ya sifanta da shi, cewa Allah yana da sunaye waɗanda suke mafiya kyau. Al-husna jam'u, wato jam'i ne na al-ahsan. Al-ahsan abinda yake mafi kyau, wato duk wani suna Allah yana da sunaye, kuma kowane suna na Allah an sifanta shi da cewa suna ne mafi kyau. Ma'anar mafi kyau yana nuni akan sifofin kamala da sifofin ɗaukaka da sifofin wato cika. Allah ya sifantu da waɗannan sunaye waɗanda Allah ne kaɗai ya san iyakarsu, amma kowane suna na Allah suna ne mafi kyawu, ba ma kyakkyawa ba, suna ne da ya fi kyau. Saboda haka duk suna na Allah ya sifantu da wannan sifa, kuma ba zai yiwu ba a sifanta Allah da wani suna wanda yake ba kyakkyawa ba. Allah maɗaukakin sarki ya ambaci cewa yana da waɗannan sunaye, don haka yana daga cikin abin da ya sifanta da shi ya wajaba a tabbatar ma da Allah. Wanda ya yi inkarin sunayen Allah, wannan ya yi inkarin nau'i na tauhidi, don haka ya warware imani. Don haka dole ne ka tabbatar ma da Allah sunaye kyawawa waɗanda ya ambaci kansa da su, kuma waɗannan sunaye na Allah sunaye ne da ba a tabbatar da suna ga Allah sai idan Allah ne ya ambaci kansa da wannan suna ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya ambace shi da shi shine ake tabbatar da wannan suna gare shi amma duk yanda suna yake da kyau kai ba za ka kage shi ba ka ce wannan sunan Allah ne ba za ka ba ma Allah wannan suna ba har sai idan shine ya ambaci kansa amma waɗanda sunayen da suka zo a cikin alqur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ba wai sune kadai sunayen Allah ba domin sunayen Allah Allah ne kadai ya san iyakar sa shine kadai yake da sanin sunayen nasa domin kamar yanda yazo a hadisin Abdullah ibn Mas'ud cewa wanda wato ya samu kunci da damuwa sai ya roki Allah da waɗannan addu'o'in Allah zai yaye masa shine idan yace Allahumma inni abduka wa ibnu abdika wa ibnu amatika nasiyati biyadika adlun fiya hukmuka madin fiya qada'uka a ciki sai yake cewa as'aluka bi kulli ismin huwa lak na roke ka da dukkan wani suna wanda yake naka ne samaita bihi nafsak wanda ka sanya ma kanka suna da shi aw allamtahu ahadan min aw anzaltahu fi kitabi ko ka sarkar da shi a cikin littafinka aw allamtahu ahadan min khalqi ko ka sanar da shi ga wani daga cikin halittarka yace awista sarta bihi fi ilmi al-ghaib inda ko kuma ka ajiye shi kake banta da shi a cikin ilimin gaibu da yake wajenka wato wanda baka sanar da kowa shi ba saboda haka Allah yana da sunaye wanda yake banta da sanin su wanda bai sanar da kowa shi ba kamar yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sifanta shi da shi dan haka sunayen Allah Allah ne kadai ya san iyakar su amma ba a san waɗanda yake ya bayyana su ba a roƙon su ba a kiran su sai da wanda yake ya bayyana ko Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana amma zaka iya kiran sa da sunan sa wanda ka sani da wanda baka sani ba kamar yanda Ubay ibn Ka'ab aka ruwaito a cikin addu'arsa a cikin muwatta ta Imam Malik yana cewa Allahumma as'aluka bi asma'ikal husna ma alimtu minha wa ma lam a'lam Allah ina roƙonka da sunayenka mafiya kyawu waɗanda na sani da waɗanda ban sani ba to hadisi ya nuna na Annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah yana da sunaye kyawawa 99 dari ba daya kamar yanda yazo a bayanin sa a wani hadisin lillahi 99 asman Allah yana da sunaye 99 man ahsaha dakhala aljanna wanda ya kiyaye su zai shiga aljanna wannan hadisi haka yazo a dunkula ba a bayyana wadanne ne wadannan sunaye ba amma Abu Isa Tirmidhi a cikin littafin sa aljami a riwayar dai na hadis na wannan hadisi daga tafarkin Al-Walid ibn Muslim ya ruwaito da ambaton waɗannan sunaye yace sune Allahu Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik Al-Quddus Al-Salam Al-Mu'min hayy zuwa inda yake cewa Ar-Rashid As-Sabur zuwa ƙarshe guda 99 to wannan riwayar malaman hadisi sun dauki wannan hadisin mudraj ne wanda daga cikin ruwatu ne yayi ijtihadi akan fito da waɗannan sunaye sai ya sanya su akan cewa kamar juz'in hadisin ne Annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya faɗa wato idraji yana faruwa wajen riwayar hadisi malami yana riwayar hadisi sai ya fassara shi waɗansu daga cikin ɗalibai sai su gane cewa wannan fassara ce saboda haka sai su tsaya a nassin hadisin masu hadda kenan masu wanda suke a watsake suke a faɗake suke saboda haka sun san cewa sun mayyaze bayanin da asalin hadisin waɗansu kuma saboda rashin wato kwarewa a cikin ilimin hadisi da rashin fadaka wajen riwaya daga malami sai su dauka cewa wannan ma yana daga cikin bangar yana daga cikin riwayar hadisin sai su hada gabaki daya saboda haka malaman hadisi suka ce mudraj to dan isa mutuka wajen tantance magana Annabi sallallahu alaihi wasallam malaman hadisi har sun ba ma hadisi da aka yi irin wannan kuskuren suka sa masa suna ba ma kawai sun gano shi ba sun gano irin sa da yawa kuma suka sanya masa suna akwai wanda wani lokaci fassara ta zuwa tsakiyar hadisin wani lokaci a farkon hadisin wani lokaci a ƙarshe yafi yawa al-idraj a ƙarshe yafi yawa na riwayar hadisi a farkon hadisi ko kadan ne a tsakiya shi kuma yana baina to wannan yana ɗaya daga cikin nau'in wannan hadisin don haka wannan ba fadin ƙidaya su ba daga Annabi sallallahu alaihi wasallam bane domin malamai da dama sun yi kokarin fitar da waɗannan sunaye daga cikin waɗanda suka yi akwai al-Imam Jafar ibn Muhammad as-Sadiq ɗaya daga cikin a'immatu ahlil bait innace a'immatu ahlil bait ba wai a wajen ƴan shi'a ba a wajen ƴan sunna suna cewa a'immatu ahlil bait imam ahlil bait ne a wajen ahlus sunna saboda yana daga cikin ahlul bait amma ba yana nufin cewa wato imani ma'sumi ba kamar yanda ɗan Shi'a suke faɗa. Saboda haka kullu zahu ga akan ambace shi a ce ima a ce min a'immati ahlil bait, kaga a cikin tafan ahlus sunna ana faɗan haka. Abinda suke nufi imam ne, jagora ne, malami ne a cikin addini, malami ne na sunna, amma daga cikin ahlul bait yake. Saboda ahlul bait tabbas ne mun san, tabbas ne mun yi imani da su kuma muna son su. To daga cikin wanda suka fitar da asma'ullahi al-husna akwai al-imam Ja'far as-Sadiq, kamar yadda Ibn Hajar ya kawo a sharhin wannan hadisin a cikin Bukhari. Haka zalika akwai irin su Sufyan ibn Uyayna, wanda aka fitar da su a gabansa ya yi tabbatar, ya yi ikirarin wanda suka fitar da waɗannan sunaye. Waɗansu malamai kuma suka bibiyi Al-Qur'ani suka fitar da sunaye, kamar a cikin Fatiha suka fitar da Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin ko Maliki Yawmiddin, suka fitar da shi a cikin suratul Fatiha. Sunaye biyar suka fitar a cikin suratul Fatiha. Haka suka biyo suratul Baqara suka fitar da sunaye, wa hakada a cikin Qur'ani kawai aka samu suka yi kokari suka fitar da 99. To sai aka ce to a cikin hadisai fa ai akwai sunaye na Allah a cikin hadisai da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira Allah da su, amma ba sa cikin Al-Qur'ani. Kamar hadisin Abdullah ibn Abbas, antal muqaddim wa antal mu'akhir, al-muqaddim da al-mu'akhir da daga cikin sunayen Allah da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira shi da su. Da kuma ya kira shi da al-mannan, ya ji wani daga cikin sahabbai yana addu'a ya ce Allahumma inni as'aluka bi annaka bi anna laka alhamdu la ilaha illa anta al-mannan ya badi as-samawati wal ard ya dal jalali wal ikram. Sai ya ce ya kira sunan Allah, ya kira Allah da sunansa wato mafi girma. To kaga wani daga cikin sunayen Allah, wa hamma ya kira shi da cewa mafi girma al-mannan, bayan kuma baya cikin waɗannan waɗanda suke cikin hadisin Tirmidhi. Saboda haka a shahid akwai sunaye 99 waɗanda suke a cikin Al-Qur'ani da suna wanda ya kiyaye su, ma'ana ya kiyaye su shine ya san su, ya san ma'anar su, sannan ya yi aiki da abin da suka kunsa da umarnin da ya zo a kansu na roƙon Allah da su, wanda za mu zo bayani a kansa. Saboda haka in mutum, don haka malamai suka yi ijtihadi daga cikin wanda suka yi ma akwai Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah a cikin Rasa'il ɗinsa suka fitar da waɗannan sunaye. Kuma ba lallai sunan ya zamanto suna ɗaya ba, akwai sunaye waɗanda suke murakkab, haɗa su aka yi suna biyu ne, kamar Qabilut Tawb. Allah ta'ala ya sifanta kansa da wannan suna. Allah ta'ala ya ce Hamim tanzilul kitabi minallahi al-azizul alim ghafiriz dhanbi wa qabilut tawb, yace ya kira sifanta kansa da cewa ghafiriz dhanb, mai yawan gafarta zunubai, mai gafarta zunubai, wa qabilut tawb, mai karban tuba. Ya ambaci sunansa da rafi'ud darajat, wannan shi ma sifa suna ne na Allah jalla wa ala. To waɗannan dukkan suna waɗanda yake Allah ya ambaci kansa da su, waɗanda suke kyawawa ne, idan mutum ya kiyaye 99 daga cikinsu yana roƙon Allah da su, kuma ya kiyaye ma'anarsu, to wannan Allah maɗaukakin sarki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa albishir cewa zai shiga aljanna. Allah ta'ala nan ya ce fadu'uhu biha, ku roƙe shi da su. A cikin wannan akwai ma'ana guda biyu, fadu'uhu biha wato ku ambace shi da su. Ambatonsa shine wato ku yi zikiri na yabo gare shi da su, kuma ku yi addu'a ta tambaya da su. Saboda haka waɗansu suka ce ma'anar fadu'uhu biha ɗin shine ku yi addu'a gare shi da su, addu'a nau'i biyu, addu'ar ibada da addu'ar roƙo, addu'ar mas'ala. Addu'ar ibada shine zikiri da yabo ga Allah, kamar ayatul kursi, kaga sunayen Allah ne a cikinta, amma yana daga cikin zikiri da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwadayar da mu akan mu yi bayan sallah, mi idan mun zo kwanciya. Saboda haka zalika kamar waɗansu azkar waɗanda yake suka kunci sunayen Allah ɗin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yi yayin da ya shiga cikin abin da yake akwai tsanani, kamar yadda Ibn Abbas ya ce Annabi sallallahu alaihi wasallam idan abu ya tsananta a gare shi ko ya shiga cikin abin da yake sanya masa baƙin ciki, ya kasance yana addu'a da waɗannan kalmomi. Kaga sai ya ce yana addu'a bayan gabaki daya, wato zikiri ne ba addu'a ba, amma sai ya ce yana addu'a, shine la ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallahu rabbul arshil azim, la ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. To kaga gabaki daya zikiri ne. Saboda haka sunayen Allah kyawawa ana yin zikiri da su, ana yabo da su, musamman waɗanda suka zo a cikin Al-Qur'ani da Sunna. Haka zalika ƙarshen suratul Hashr ya zo a hadisin Tirmidhi na Ma'qil ibn Yasar, duk da yake Sheikh Al-Albani ya ba a fashi, amma Tirmidhi yace hadisi ne hasan, haka zalika wanda daga cikin malamai na zamanin nan yace hadisi ne hasan, cewa wanda yace a'udhu billahi minash shaitanir rajim, a'udhu billahi samii'il alim minash shaitanir rajim, huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wa shahadati huwa arrahmanur rahim, har zuwa karshen suratul hashr ya fada da safe, ya kuma fada da yamma. In ya fada da safe, Allah zai aiko mala'iku wanda za su kare shi, sannan in ya mutu a cikin wannan rana zai mutu shahidi. In ya fada da daddare, in ya mutu a cikin wannan dare zai mutu shahidi. To wannan ya nuna mana wato asma'ullahil husna, asma'ullahil husna wato za a roki Allah da su du'a'u ibada da du'a'u mas'ala. Sannan Allah ta'ala ya ce wa zarul ladina yulhiduna fi asma'ihi, ma'ana wato waɗanda suke ilhadi a sunayen Allah ku kyale su, ku rabu da su. Azzar wato wannan kalma ta kyale wato ku rabu da su, kada ku damu da sha'aninsu. To idan aka rabu da su ba a damu da sha'aninsu ba, me kenan aka yi, me zai faru gare su? Sai Allah ya ce sai ji zauna ma kanu ya amalu, da sannu za a sakanta musu abinda suka kasance suna aikatawa. Menene ilhadi? Abinda ake nufi da al-ilhad shine karkata. Daga nan ne aka samu Larabawa suke ce ma nau'i na kabari da ake yin da ake ce masa lahad. Lahadu shine kabari da aka karkace shi, ba a yi shi a tsaye ba, sai aka yi shi a kwibi. Wato idan aka haka kabari, in aka haka shi ya tafi straight sambal, to kuma wato a bangon kibla da yake gaba, sai a fafe bango, a fafe ramin wanda shine ainihin kabarin da za a zura, da za a tusa mutum a ciki, sannan a kawo a wato bulullika, a kawo tubali a rufe shi. To kaga an kira shi lahad saboda ya karkace daga miƙewar haƙar kabari. To ma'anar ilhadi wanda suka karkace daga tafarkin gaskiya. Menene karkata? Waɗanda suwaye wanda suka karkace daga tafarkin gaskiya? Daga ciki waɗanda ayar ta sauka don raddi a gare su, domin kamar yadda malamai suka ambata, wannan ayar ta sauka ne ta raddi akan mushrikai da suke cewa da suke inkarin sunan Allah Ar-Rahman. Allah ta'ala ya ce wa idza qila lahum usjudu lir-rahmani qalu wa man ar-rahman, idan aka ce musu ku yi sujada ga Allah Ar-Rahman, sai su ce menene Ar-Rahman? Wato wai su ba su san wani Ar-Rahman ba, su sun san Allah amma ba su san Ar-Rahman ba. Shi yasa Allah ya ce qul idu Allah aw idu Ar-Rahman, ka ce ku roki Allah ko ku roki Ar-Rahman, ko da me za ku roke shi, falahul asma'ul husna, ko da wani suna za ku roke shi da kyawawan sunaye. Dan haka ka kyale waɗanda suke inkarin wani suna daga cikin sunayen Allah wanda ya tabbata a gare shi kamar Ar-Rahman. Dan haka cewa suke mu ba mu san wani Ar-Rahmanu ba sai Rahmanul Yamama, wai Musailimatul Kazzab, kun sai Musailimatul Kazzab da yadda awar annabci har sanya ma kansa sunaye Rahmanul Yamama, wato Rahman din wato mantikar Yamama, ita ce mantikar can gabacin Saudi Arabia a yanzu wajen su Riyadh da sauransu. Yana ce haka ya kira kansa. To sai mushrikai suke tamu mun san wani Ar-Rahmanu ba, in ba Rahmanul Yamama ba. To Allah ya ce ku kyale waɗannan. Haka zalika yana daga cikin masu ilhadi a cikin sunayen Allah, wanda in sun ji an kira su Allah da sunaye masu yawa, wanda yake kowannensu yana nuni ya zuwa ga Allah ne, sai su ce to sun ce mu yi tauhidi amma sun zo suna kiran Allah mai yawa. Gara ma mu iyayen gidin namu iyakantattu ne, amma su kwanansu yau su ce kaza, yau gobe su ce kaza, wai ambaton Allah da za a ce Ar-Rahmanu Ar-Rahimu Dhul Jalali wal Ikram Al-Hayyu Al-Qayyum, sai su ɗauka wannan wato wai iyayen giji ne masu yawa. Bayan ku kowannensu Allah ne, Allah shi ne Ar-Rahman, Allah shi ne Ar-Razzaq, Allah shi ne Al-Ghani, Allah shi ne Al-Muntaqim, duk waɗannan sunaye ya zuwa ga Al-Musammal Wahid shi ne Allah Jalla wa'ala, wanda yake shi ne shi kaɗai abin bauta. Saboda haka waɗanda suke amfani da wannan, kaga yana daga cikin ilhadi. Yaya za a yi Qur'ani da ya zo da tauhidi, don kuma ya kira Allah da sunaye ɗaya-ɗaya bayan ɗaya da yawa, sai ka ce kuma wato ya wannan ya nuna rusa tauhidi? Daga cikin wannan kirista ma suna da irin wannan wato wautar, domin wauta ce da safsafa, wato wasa da hankalin mutane ne, wasa da hankalin masu hankali ne. Allah ya ce ku kyale waɗannan, wato kada ma ku tsaya ku ce za ku ɓata lokacinku da su. Haka zalika yana daga cikin ilhadi a cikin sunayen Allah, waɗanda suke a ɗauki sunan Allah a ba mu gunki irin wannan sunan, kamar yanda suka ɗauki sunan Allah Al-Aziz suka kira wani gunki suka ce masa Uzza, kamar yanda Allah yake da suna Allah suka kira wani gunki suka ce Lata, wato tamatan Allah. Kaga wannan ilhadi ne. Daga sunan Allah Al-Mannan suka fitar da Al-Mana, Al-Manata. wanda yake sunan gumaka ne, to wannan yana daga cikin ilhadi domin rashin ganin girman Allah ne. Hal ta'lamu lahu samiya, ka san wani mai suna wanda yake wato tsara na Allah, wanda yake da suna irin sunan Allah? Babu, sai wanda yake mushrikai suka yi. To Allah dai yace a kyala waɗannan. To duk wani wanda yake nau'in ilhadi, sawa'un da ƙaryata ayo da ƙaryata sunayen Allah ne, ko da wato musan da sanya ma gumaka wannan suna, ko kuma da inka da amfani da sunayen Allah domin ya nuna kan cewa wannan hujja ne a gare shi, ne ya shirka cewa masu tauhidi ma suna shirka, duk wannan ilhadi ne a cikin sunayen Allah. Allah ya ce ta kale su, sai ji zauna ma kanu ya amalun, da sannu za a yi musu sakamako da abin da suka sance suna yi. Sannan daga cikin jinsin ilhadi na sunayen Allah shine kan sanya ma Allah suna da abin da bai sanya ma kansa ba, sunan da bai zo a cikin alkur'ani da sunna ba, ka ba ma Allah wannan suna. Wannan shi ma yana daga cikin ilhadi. Don haka masu wato neman lakani, masu neman lakani suna zuwa suna kwakule-kwakule, su ce wai sai an ba su wani lakani wanda yake kaifi guda, sai ka ji an ce ai ga waɗansu sunaye da za ku kira Allah da su, sai a ba su sunayen aljanu, sunayen shaidanu, a ce su kira Allah da shi, sai su yi shirka. Domin in ka kira sunan wani wanda yake ba Allah ba, kace kana kiran Allah da shi ne, wannan yana daga cikin ilhadi a cikin sunayensa. Idan kuma har ka in ka sanci, in kana ganin cewa Allah kake kira kenan, in ko ya zamanto ma shaitan ne kake kira ba Allah ba, kuma kai da ka kira shi bayan ba Allah kake kira ba, aka ce waɗansu bayan Allah ne wanda suke taimako kan mutum ya samu biyan bukata, to wannan ya zamanto shirkul akbar al-mukhrij min al-millah, mai fitar da mutum daga cikin addinin musulunci. Saboda haka ai taka tsantsan wajen sunayen Allah, abinda alqur'ani da sunna suka zo da shi na sunayen Allah, sun ishe ka babu wanda zai yi kirari ga Allah irin yanda Allah ya yi ma kansa kirari, babu kuma yanda mutum zai yi yabo ga Allah bayan kirarin da Allah ya yi ma kansa irin yabon da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi ma Allah. Matukar yabon sai ce la uhsi thana'an alayk, ban iyakance yabo a gare ka ba, anta kama asnayta ala nafsik, kai dai kamar yanda kai yabo ga kanka ne. To ka tsaya a lafuzan da suka zo a cikin alkitabu was sunna, ya ishe ka bautar Allah, ya ishe ka neman biyan bukata. Wajen kiran Allah kuma da waɗannan sunaye kyawawa, sai kai amfani da abin da ya dace na munasaba, kamar yadda kake muke ganin annabawa suke yi. In suna neman gafararsa su ce wa anta khairul ghafirin, in suna neman rahamarsa su ce wa anta arhamur rahimin, ko su ce wa anta khairur rahimin. To irin wannan saboda ya dace da wannan sifa, da wannan abin da kake nema na rahamar Allah, ko kana neman arziki ka ce wa anta khairur raziqin, kamar yadda ya sifanta sunansa da shi, ko kuma wa anta tarzuqu man tasha'u bighairi hisab, da irin waɗannan sifofi da sunaye na Allah jalla wa ala. To kuma da duk wani suna na Allah ana tabbatar ma da Allah sifa, amma ba duk sifa ce ta Allah za ka ɗaukan ma Allah suna ba. In ka ji Allah an ce Allah daga cikin sifarsa ya ce yana yin makirci ga wanda suke makirci ga bayinsa salihai, ga wanda suke makirci ga addininsa, to nan ba za ka ɗauki suna ka ce daga cikin sunayen Allah al-makir ba, Allah mai makirci. Ko kuma kamar yadda Allah ta'ala ya ce waɗanda suke izgili da Allah, Allah yana izgili da su, za ka iya ba da labari ga cewa Allah mai yin izgili da waɗanda suke izgili da shi ne, amma ba za ka ce ma Allah ya wanda yake yin izgili ba, ba za ka faɗi haka ba. Shi ya sa wannan ma bai zo a cikin alkur'ani ba. Amma dukkan suna da Allah ya kira kansa da shi, ya ce shi ne kaza, ko annabinsa sallallahu alaihi wasallam ya ce kai ne kaza, to za ka tabbatar ma da Allah sifa a kan wannan suna, daga wannan suna. Amma al'aks baya yiwuwa. Saboda haka sai a kula, a tsaya a kan abin da ya zo a cikin alkitabu was sunna. Sannan a cikin wannan akwai nuni ga cewar su waɗanda ayat da ta gabata ta ambata cewa kafirai, wato sun ƙi sauraron ayoyin Allah, sun ƙi neman sanin addinin Allah domin su zamanto waɗanda yake za su tsira, su yi amfani da hankalinsu da wato su yi amfani da zukatansu da jinsu da ganinsu domin su samu ilimi da zai amfane su samu tsira ranar alkiyama. Don saboda haka suka zamanto tabkar dabbobi, bal dabbobi ma sun fi su shiriya. Abin daga cikin abin da ya sanya su suke wannan shine wato ba su tabbuki tafarkin sanin Allah ba da sunayensa kyawawa, wanda ya nuna kan cewar wato neman sanin Allah ta hanyar sanin ilimin tauhidi shine abin da zai rayar da zukata, shine abin da zai sa wato gani ji ya bude, gani ma ya zamanto kan cewa ya bude, mutum yana ganin gaskiya. Wannan waɗansu daga cikin malaman tafsiri sun yi tambihi akan wannan wajen alaƙar wannan aya da aya da ta gabace ta. Na'am.
Wa mimman qara'a
Allah ya ce wa mimman khalaqana ummatun yahduna bil haqq, daga cikin bayi namu da muka halitta akwai al'umma, wato akwai jama'a, yahduna bil haqq, suna shiryar da mutane da gaskiya, wa bihi ya'dilun, kuma da wannan gaskiyar suke yin adalci. Wal ladina kadzabu bi ayatina, wadanda ku suka karyata da ayoyinmu, shine alqur'ani, wato sune wadanda suka karyata a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam da wanda suka biyo baya. Allah ya ce sana stadrijuhum, za ni musu istidraji, wato za mu danganta su ya zuwa ga halaka a hankali a hankali. Min haithu la ya'lamun, ta inda ba sa tsammani. Wa umli lahum, ina saurara musu. Inna kaydi matin, rukona haqiqa mai tsanani ne. Allah ta'ala ya bayar da labari na waɗanda Allah ya halice su domin shiga wuta. To daga cikin kuma wanda ya halitta akwai waɗanda suke wato masu shiryarwa da gaskiya, wato ba duk mutane ne suka zamanto watsatsu ba, akwai al'umma wanda suke mustaqima, masu shiryarwa da gaskiya, kuma wanda suke adalci da gaskiya, wato suna kiraye zuwa ga gaskiya, kuma idan suka tashi hukunci suna hukunci da gaskiya da adalci. Wannan su ne waɗanda suke kiraye, waɗanda suke da ilimi kuma suke hukunci da iliminsu. Wannan yabo ne ga masu ilimi, masu hukunci da iliminsu. Domin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, ya ce alƙalai guda uku ne, biyu suna wuta, ɗaya yana cikin aljanna. Alƙalin da ya san gaskiya ya yi hukunci da ita, wani yana cikin aljanna. Alƙalin da ya san gaskiya amma bai yi hukunci da ita ba, ya yi hukunci da zalunci, wannan ɗan wuta ne. Alƙalin da bai san gaskiya ba ya zo ya yi hukunci da jahilci, to wannan shi ma ɗan wuta ne. Saboda haka wannan ya nuna mana masu ilimi, masu aiki da iliminsu, su ne daga cikin al'umma waɗanda Allah maɗaukakin sarki yake nufi a nan, wanda ya yabe su. Kuma shi yasa Allah ta'ala a suratu Ali Imran ya ce ma al'ummar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su zamanto cikin waɗannan, ya ce wal takum minkum ummatun yad'una ila alkhair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Kuma al'umma ta kasance daga cikinku, ko kuma ku kasance ku zamanto al'umma, ma'ana biyu ta min, ko bayaniya ko tad'iyya, ku zamanto al'umma wadda suke kiraye zuwa ga alkhairi, suna umarni da kyakkyawa, suna hani da mummuna, shine ma'anan yahduna bil haqqi, suna shiryarwa da gaskiya. Wato al'umma mai wa'azi, al'umma mai nunawa, mai sanya mutane akan tafarkin daidai, ita ce al'ummar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa ake rigima da ita a wannan zamanin. Duniya duk ta yi ca akan al'ummar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saboda me? Kawai saboda al'ummar Annabi sune suke kiraye zuwa ga abin da yake, sune suke kiraye zuwa ga gaskiya, sune suke kiraye zuwa ga tsarki, sune suke kira ya zuwa ga wato kyautayi. Dukko sauran al'umma ba abin da suke kiraye zuwa gare shi sai fitsara. In an yi maganar auren namiji sune a jagoranci. Sune akan gaba. In an yi maganar auren mace da mace sune a jagaba. Kaga har addinansu su ma suna tabbatar da wannan. Ikkilisiyar Anglican ta riga ta bi hanya. Haka na 'yan Baptist, cocinan America daban-daban su ma sun bi hanya, sun jazama a cikin cocinsu su je su ɗaura aure tsakanin namiji da kuma tsakanin mace da mace. Ikkilisiyar Katolika su ne suka dage suka ƙi wanda aka yi ca a kansu. Musulmi kuwa su ba zo ma an taɓa su a kan wannan ba, su don an san cewa abu ne ba zai yiwu ba, su kawai rigimar da ake da su don me suke cewa har yanzu suna kan Al-Qur'ani. An canza musu Al-Qur'anin, an kawo wani, an kira shi the final criterion, an ƙirƙiro shi da Turanci, aka fassara shi zuwa Larabci cewa Al-Qur'ani da ya dace da zamani. Don me musulmi za su tsaya sai a kan Al-Qur'ani? Dan mai musulmi za su ce sai sun zamanto tsarkaka, kamar da yadda mutanen Annabi Nuh suke ce ma mutanensu innahum unasun yatatahharun. Wannan duniyar yau haka take ganin musulmi, ku kyale su mutane ne masu cewa wai su tsarkaka ne. to ba dan wani abu bane saboda kawai suna yahduna bil haqqi al'umma ce wanda suke kira ya zuwa ga gaskiya dan haka wannan al'umma su Allah ya tsarkake kuma alƙawarin Allah ne ba za a gushe ba ana samun waɗannan masu tsayuwa akan gaskiya har Allah ya nada ƙasa domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la tazalu qa'ifatun min ummati qa'imina 'alal haqqi nasiri zahirin la yadhurruhum man khazalahum wala man khalafahum hatta ya'ti amrulllah ba za a gushe ba ana ba za a gushe ba a cikin wannan al'umma akwai wata jama'a waɗanda suke tsaye akan gaskiya kuma suna masu rinjaye akan gaskiyar wato Allah yana ba su nasara akan tsayuwa akan gaskiyar waɗanda suka saba musu da waɗanda suka tabar da su suka ki taimaka musu akan wannan ba za su cuce su ba har sai al'amarin Allah ya zo a wata riwayar an ce hatta yanzila Isa ibnu Maryam har sai annabi Isa dan Maryam ya sauka ya same su akan haka haka zai same su akan wannan wato sune baqiya saura waɗanda suke rike da shiriyar annabawa Allah ya sanya mu a cikin su Imam Ahmad yace sune ahlul hadith masu riko da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam masu riko da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda komai za a kawo musu za su mai da shi zuwa ga alqur'ani da sunna kenan sune waɗannan waɗanda Allah ta'ala yake barin su akan gaskiya Allah ya sanya mu a cikin su to sannan Allah yake kuma waɗanda suke karanta ayoyin mu wato waɗanda sabanin waɗanda suke karanta ayoyin mu wato masu karanta alqur'ani sawa'un waɗanda suke an yi su a tarihi ne ko waɗanda za su zo daga baya Allah ta'ala ya ce sanastadrijuhum da sannu zamu musu istidraji ai zamu halaka zamu kai su zuwa ga halaka kadan kadan a hankali saboda Allah haka yake ka duba ka ga yanda Allah yake fito da rana mana inda take fitowa ba bai dai kawai za ta fito ba a hankali gari yana haske har rana ta fito haka in duhu yazo rana tana faduwa sai ga duhu yana zuwa a hankali har ya gami gari to haka sha'anin Allah yake to waɗanda suka ƙaryata ayoyin mu haka Allah madaukakin sarki zai musu a hankali suna warware tufka haka za su warware abin da yake wato ya kudirce musu igiyar tsira haka Allah zai warware ta gare su ɗaya bayan ɗaya a hankali har sai sun kai zuwa ga halaka Allah ya kiyashe mu kuma zai zo musu min haythu la ya'lamu ta inda ba sa tsammani su yi tsammanin kan cewar ba su taɓa tsammanin cewa abin da ake neman musu halakar su bane a cikin abin da suke kullawa suke tsammanin wato tsiran su ne a ciki suke wato suna haka ramin halakar su ne wadhalika bi an tatawatara ni'amu alaihim sai ni'imomi su ta kurara a gare su fa yadhunnu annaha lutfun min Allah sai su dauka wannan ai wato tausasawa ne da soyayya ce da rahama daga Allah istahaquha lima'anan fihim har suna ganin cewa sun cancanci wannan saboda wata ma'ana ce da suke da ita muna amfani da hankalinmu wa'annan ku da suke cewa su addini suke bi amma ba sa amfani da hankali sai su dauka kan cewa wani abu ne ma yasa ake musu wa'annan ni'imomi fa yazdadu inhimaka sai su daka kara wato kutsawa fil ghayya a cikin wato bata hatta yahiqqa alaihim kalimatul azab har kalmar azaba ta tabbata a kansu kan cewa halakar Allah ta zo a kalmar Allah da za ta halakar da su ta zo sannan kuma Allah madaukakin sarki ya kama su babtatan wa hum la yashurun Allah ya ce wa umli lahum ina saurara musu inna kaydinati haqiqa shirina shine wato shirina na kama azzalumai matin amintacce ne wato shirin Allah da yake ma azzalumai amintacce ne Allah yana saurara ma azzalumi ka bar ganin kana sabo Allah yana kyale kai yana da ƙara maka ni'ima yana da ƙara maka wato duk abin da kake so kana da samu ka dauka ka hada da bokanci kake yi boka ya gaya maka ka bi shi ko kaga abin da kake nema ka samu an yi zabe ka ci an saba maka ka sa kafa ka daki duk wanda ya saba maka saboda boka ya gaya maka ka dauka kan cewa ai wannan daidai ne wannan abin da kake nema duk ka hada baki da waɗanda suke makiya Allah kai kana ganin kan cewa Allah madaukakin kana ganin duk ka samu ka karya wuyan kowa ka fi kowa kana tsammanin wannan nasara ce wannan yardar Allah ce Allah ya tabbatar maka Allah ya amince maka Allah ya lamince maka lamuni ne na Allah ka ci gaba da yin abin ka gaba gari kuma ka san kan cewa ba ruwanka da Allah boka ya gaya maka kada kai sallah boka ya gaya maka kullun da safe ka rinka alwa'a kullun da safe idan ka tashi da janaba kada kai wankan janaba amma kai sallah a haka duk irin waɗannan abubuwa da boka yake gaya musu sun yi suna tabbata akan haka suna tsammanin kan cewa sun sha lamuni ne Allah ya lamince musu sai lokacin rukun Allah ya zo tukuna sannan ya kama su ruko wanda yake ba za su kubuta ba Allah ta'ala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna allaha la yumli lil zalim, Allah wallahi yana yin shifta, yana kyalema azzalimi ya ta yin zalincinsa. Hatta idha akhadahu lam yuflitu, har sai lokacin da ya rike shi ya kama shi to ba zai tsira ba. Ka ji tsoron rukun Allah, ka duba ka ga Fir'auna irin abin da yayi, ya taba bai taba tsammanin kan cewa duniyan nan wani abu zai gagare shi a cikin duniyan nan ba, duk da jarabawar da Allah ya masa zuciyarsa ta kekeshi amma ya tafi a haka. Amma ka duba lokacin da Allah ya kama shi, kamar yadda zo a hadisi sahihi, mala'ika Jibril yace yum tabo ya dauko yana cusawa a bakin Fir'auna, kada yace la ilaha illallah, saboda in ya faɗi la ilaha illallah ya gama da mutane. Allah mai jin kai ne, ya riga ya rubuta, duk wanda ya faɗe ta ba zai dawo a wuta ba. Ya zo a cikin hadisi sahihi, mala'ika Jibril ya dauko yumku yana cusawa a bakinsa don kada yace la ilaha illallah. To wannan ya nuna mana cewar duk irin abin da ka kai a cikin zalunci da jabberanci ba za ka kumce ma Allah ba. Karshe dai kullu nafsin za'iqatul maut, kowane rai zai dandana mutuwa. Kuma yayin da mutum ya mutu sai inda ake da shi, sai inda aka kai shi. An ce wajen Allah za ka tafi, ka ce ba za ka tafi wajen Allah ba mana. Ka ce ba za ka tafi wajen Allah ba. Ka taba ganin wani ya mutu ya ce shi ga inda zai tafi? Saboda haka mu ji tsoron Allah. Na'am.
Awalan ya tafassaru ma bi qahidin min jinna in huwa illa
yace awalam ya tafakkaru, shin ba su yi tunani ba ne? Ma bi sahibihim min jinna, babu hauka ga sahibinsu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenan, babu wani hauka tare da shi. In huwa illa nadhirun mubin, bai zamanto ba face mai gargadi, mabayyanin gargadi. Awalam yanzuru fi malakuti samawati wal ard, kuma ba su yi tunani ba ne sun duba a cikin halittar, a cikin mulkin sammai da ƙasa. Wa ma khalaqa Allahu min shay'in, da kuma a cikin abin da Allah ya halitta na dukkan abin halitta. Wa an asa an yakuna qad iqtaraba ajaluhum, da kuma ba su yi tunani ba ne su duba su gani cewa ta yufa ajalinsu ya riga ya kusata, ajalinsu ya riga ya kusa. Fa bi ayyi hadithin ba'dahu yu'minun, to da wani zance bayan wannan alqur'anin suke yin imani? Man yudlilillahu, to duk wanda Allah ya batar, fala hadiya lahu, babu mai shiryarwa a gare shi. ويذرهم في طغيانهم يعمهون, yana kyale su a cikin wato dagawarsu, suna wato kai komo, suna taraddudi a cikin bacansu. Allah ta'ala ya kirawo mutane da su tunani, musamman waɗanda suka kafirta da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ya ce awalam yatafakkaru, to kuma me yasa ba su tunani bane? Wato su tsaya su duba Annabi sallallahu alaihi wasallam, wato tunanin me za su gano? Si tunani su san cewa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba abin da suke faɗa bane, ba shi da babu hauka a gare shi. Ma bi sahibihim min jinna, babu taɓin hankali komai kankantarsa. Wannan wato aka ƙarfafa nafayin korewar hauka a gare shi da nakira a siyaqin naf'i, wadda take mai gamewa. Sannan aka ƙarfafa wannan korewa din da harful jar a cikin larabci, wanda yake nuna babu wani alamun hauka tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa Walid ibn al-Mughira da suka taru ake cewar me ya kamata a faɗa ga lokacin hajji ya kusa, alhaji za su zo, mutane za su zo waɗanda za su zo su san ana rigima tsakanin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da Quraishu, waɗanda yake su ne masu kula da harami, wanda ake ganin su ne shugabannin addini na wato gumaka da ake bauta ma a Makka. to bai kamata suna magana daban-daban ba. Wannan yace kaza akan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wannan yace sabanin sa, sai a ce kage ma ba su da tsayayyar magana, sai akai taro, akai conference, aka ce a zo a faɗi magana daya wanda duk za a kasance akan ta. Sai aka ce to a faɗa. Wani yace mahaukaci ne Walid ibn al-Mughira, yake cewa ai kun san mahaukaci, kun san irin, in kun san irin sunbatu na mahaukaci, kuna gani tare da shi? Kace to a ce mawaki ne. Yace kun san ai ba mawaki bane, na fi kowa sanin waka, na san wakar mutane, kai har waka aljinu ma na sani. Maganar sa yayi kama da waka. Suka ce to a ce mai sihiri ne. Kace ai mun san mai sihiri, boka da irin bokancin da yake da irin maganar sa, kun ga yana irin wannan. To mu me zamu ce a ga me zamu ce ne akan sa, me zamu ce? Saboda ya ruda su, kana ganin kamar ya gangaro da su wajen tabarkin imani ne. Saboda haka waɗanda suke jagoranci kan kafirci suka ce to muka gaya mana, sai ka gaya mana me zamu ce akan sa. Sai shiru yayi tunani, ya dubi mutane, shine Allah ya sifanta wannan magana, wannan sifa ta, sai yace innahu fakkara wa qaddara, yayi tunani ya auna. Fa qutila kayfa qaddara, sir da yanda wato ya halaka, Allah ya tsine masa akan yanda ya auna. Thumma qutila kayfa qaddara, Allah ya kada tsine masa kan yanda ya auna. Thumma abasa wa basar, ya bata rai, ya turmuje fuska. Thumma adbara wa stakbar, ya juya baya, ya girman kai ga barin imani. Fa qala in hadha illa sihrun yu'ta, yace a sihiri ne da ake cirowa daga wani, ba shi ne yake ba, daga wajen wani mai sihirin ne yake cirowa. To ka gani shi ne Allah yake tato su tunani mana, ma bi sahibihim min jinna, babu hauka ga ma'abucinsu, ga sahibinsu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa Allah ta'ala yace masa faqad labithtu fikum umran min qabl, na rayu a cikinku shekaru kafin haka, na rayu shekara 40 a cikinku kafin in zo in faɗi wannan magana da na faɗa. Saboda haka kun sani ba dan mulki bane, ba dan shugabanci bane, ba dan talauci bane, ba dan wani abu bane, illa kawai kan cewa abinda kuka sani inna na cewa ni ne gaskiya ne, dan gaskiya ne nake. To shine ayar Allah da ya kawo wannan. To Allah ya ce ku yi tunani a cikin wannan akwai kwadaitarwa da mutum ya zamanto, kada a sa masa ragama a jashi, kowa ya jashi ya buga shi da ra'ayinsa da magana sa inda yake so. Kada dan ka ga magana a internet ko ka karanta a cikin jarida an faɗa abu, shikenan baka yi tunani ba, baka yi amfani da kwakwalwarka ba, kai kace zaka bi mutane, ai ga ma abin da ake cewa, ai ga ma abin da ake cewa. Saboda guba tana nan ana yada ta akan Annabi sallallahu alaihi wasallam, akan Alkur'ani, akan addinin musulunci. Amma kai amfani da hankalinka, shine Allah yake faɗa awalam yatafakkaru, da aka mu ringa amfani da hankalinmu. Allah yace Annabi sallallahu alaihi wasallam bai zamanto ba face mai gargadi mabayanin gargadi. Duk irin yanda zaka faɗa akan Annabi sallallahu alaihi wasallam, wannan shine iyakar abin da zaka fita da shi. Abinda duk in baka tabbatar da in tunani bai tabbatar maka da wannan ba, to kana cikin bata, kuma zaka yi karin tarduji kenan. Shi yasa yau ka faɗi wannan, gobe ka faɗi wannan, kamar yadda Allah ta'ala yace undur kayfa darabu lakal amsala fa dallu fala yastati'una sabila, dubin da suke buga maka misali, yau su ce kaza, gobe su ce kaza, suka bace suka kasa samun tafarki guda ɗaya da za su tsaya akai. To kai ma mai tunani, idan baka idan tunaninka bai kai ka gane cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam in huwa illa nadhirun mubin, bai zamanto ba face mai gargadi mabayanin gargadi, to zaka zamanto kamar waɗannan kullun, yau kana wannan, yau kana, sai kai ka dinga kamakani, ba za ka samu magana tsayayya ba. Domin Annabi sallallahu alaihi wasallam sha'aninsa aya ne wanda yake kana tunani, idan ayar bata kai ka zuwa ga gane kan cewa shine matukar mai gaskiya ba, to ba za ka taba ka samu wata makama ba dangane da sha'anin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kamar yadda mai alburda yake cewa fa mablagul ilmi fihi annahu basharu wa annahu khairu khalqillahi kullihim, iyakar matukar ilimi akan Annabi sallallahu alaihi wasallam shine cewa mutum ne, amma shine fiyayyen halittar Allah baki daya. To abinda duk abinda tunani da bincike bai kai ka zuwa ga wannan ba, to baka da makama kuwa. To wannan abinda Allah yake mana wa'azi da shi kenan. Sannan kuma ya samu ke ce mana awalam yanzuru fi malakuti samawati wal ard, me yasa ba su tunani ba, wato tunani na kafa hujja. Wannan kwadaitarwa ne kan mu amfani da kwakwalwarmu dan kafa hujja, dan duba ya zuwa ga dalili, wato kai bincike na ilimi dan ka tabbatar da gaskiya. Binciken nan mai aina Allah ya ce mu duba a cikin malakutus samawati wal ard, mulki na sammai da ƙasa. Al malakut ana amfani da shi wajen nuna wato tauhidi ne na mulki, wato mulkin da kake gani da mulkin da baka gani. Dan Allah yana da mulki da kake gani zahiri, da wanda baka gani, wanda baka gani ya fi wanda kake gani. mulkin Allah da baka gani yafi wanda kake gani, saboda iya ganin ka iyakantacce ne. To kai tunani a cikin wannan mulkin da wanda kake gani da wanda baka gani na sammai da ƙasa, sannan kai tunani akan abin da Allah ta'ala ya halitta na daga wato jinsin abubuwa allati la yumkinu hasruha, wanda ba za ka iyakance su ba. Fa yastadillu bidhalika ala qudrati sani'ihi, su kafa hujja da wannan akan ikon wanda ya halicci waɗannan. Wa wahdaniyatihi, da kadaitarsa min jihati shatta, ta fuskoki daban-daban. Wal istifhamu fil mawdu'ain litta'ajjub, wannan tambayar da Allah ta'ala yake cewa me yasa ba za su yi tunani ba, me yasa ba su za su duba ba, na ban mamaki ne. Wato abun mamaki, Allah ya ba ku kwakwale amma me yasa ba za ku yi tunani ba, Allah ya ba ku hankali me yasa ba za ku yi amfani da hankalinku ba. Sannan Allah ta'ala yace kuma ku yi tunani akan cewar la'alla ajalinku ya kusa. Wato wancan tunani na farko na amfani da hankali ne, tunani na biyu kuma na wa'azi. Domin na tunani na amfani da hankali shine ka gane girman Allah, ka gane kadaicin Allah. Wannan hanya ce da take sanya mutum ya tarbi gaskiya. Idan wannan ya dada ƙara maka tamarrudi, bai sanya ka karkata ba, to tunani na biyu shine wa'azi. Kai tunani ta yi fa ajalinka ya kusa, ta yi ka kusan mutuwa, in ka mutu fa shikenan, damar da ake da ita fa shikenan, fa ta wuce. Yanzu ne fa kake da damar ka tuba, yanzu ne kake da damar ka ga gaskiya, ka tuna lokacin da zaka je ka shiga cikin kabari, kana gani ka ga gaskiya yanzu kuru-kuru, ka yunkura zaka taso, ka ce zaka tashi ina zaka je, ina ikon fita a cikin wannan. To kai tunanin wannan, wato idan baka yi amfani da hankalinka ba, ka kafa hujja, to kai amfani da zuciyarka kai makanka wa'azi da mutuwa, domin mutuwa ta isa wa'azi. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa akthiru min dhikri hadima al-ladhat, ku yawaita tuna mai rusa jin daɗi. Kuma yake cewa ala fazuruha inni kuntu nahaitukum an ziyarati al-qubur ala fazuruha fa innaha tubakkirukum al-akhirah, da na hana ku ziyaran makabarta, amma ku ziyarci makabarta saboda suna makabarta suna tunatar da ku lahira. Mutuwa wa'azi ce babba. To shine Allah ta'ala yake cewa mu duba cewa wallahi Allah ajalinmu ya kusa, dan haka wanda ya mutu a cikin wuta kuma ya san inda zai koma. To sannan sai Allah ya ce fa bi ayyi hadithin ba'dahu yu'minun, da wani labari suke imani in banda al-Qur'ani. To sai ya kawo jumla istinafiya da nuna yanda wato ikon Allah yake, a ce amma wanda fa Allah ya batar wannan a matsawar istidraki ce, cewa duk ga wannan Allah ya yi bayanin, to sannan kuma gashi mutane kuma ba sa ɗauka. To sai kai tunani ka gani, shine sai Allah yake gaya maka ga amsa wanda Allah ya batar da shi, babu mai shiryar da shi. Wa yadaruhum fi tughyanihim ya'mahun, sai ya kyale su a cikin ɗagawa su suna kai komo, suna ta taraddudi cikin sha'awa, su sha giya, su tamɓele, su ci, su sha, suna ci gaba da rayuwarsu, ajali kawai suke jira. Allah maɗaukakin sarki bai ba su shiriya ba. Allah ya kiyashe mu, kar Allah ya sanya mu a cikin waɗannan.
Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha, qul innama 'ilmuha 'inda rabbi la yujadiluha liwaqtiha illa hu فقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
Allah ta'ala ya ce yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha, za su suna tambayar ka dangane da sa'ar al-qiyama, ayyana mursaha, yaune ne yaushe ne afkuwarta yake. Qul innama 'ilmuha 'inda rabbi, ce ne musu ilminta a wajen ubangiji na kadai yake. La yujalliha liwaqtiha illa hu, babu mai yayewa al'amar, babu mai yayewa yaye al'amarin sa'a a lokacinta illa shi, illa huwa, sai shi, shi ne kadai wanda wato yake bayyana, yake tabbatar, yake yaye al'amarinta, ya tabbatar da shi lokacin da ya afko, babu wanda ya san shi. Taqulat fis samawati wal ard, sha'aninta ya girmama, yayi nauyi a cikin sammai da kuma a cikin ƙasa, wato yayi nauyi wajen mala'iku da wajen mutane da halitta baki daya. la ta'tikum illa baghta, ba za ta zo muku ba face baghtatan, ba zato barabe. Yas'alunaka ka'annaka hafiyun anha, za su tambaye ka tamkar kai wato mai isa matuƙa ne wajen tambaya da bincike a cikin ta, zaka samu ilimin a wani waje. Qul innama ilmuha indallah, kace musu ilimin ta yana wajen Allah kawai. Walakin aktharan nasi la ya'lamun, amma mafiya yawan mutane ba su sani ba. Sa'ar al-qiyama, yana daga cikin abin da ya boye Allah ya boye ilimin ta ga kowa, babu wani mala'ika, babu wani manzo, babu wani annabi da ya santa sai shi, ballanta na shaytan ko wani aljini ko wani iblis, ba wanda ya san sha'anin ta sai shi Allah jalla wa ala. Kuma al'amarin ta yayi nauyi a sama da ƙasa, shi yasa Allah madaukakin sarki ya sanar da annabi sallallahu alaihi wasallam cewa sa'ar al-qiyama za ta faru ne ranar juma'a. Dan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wata ranar juma'a da za ta zo face dukkan halitta, dabbobi waɗanda ba mutane ba, ba aljinu ba, face sun kasa kunne suna sauraro su ji yau ne. Wato su tunani su duba su ga irin wannan misali, waye zai so ya zamanto ya kamantu da irin wannan misali? Saboda haka wanda aka ba Allah ya bashi ilimi ya tsaya da wajibin ilimi. Na'am.
Fa'amatan lil qawmi alladhina kadzabu bi'ayatina.